dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sarara assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC kamar yadda aka saba akan mitocin mu 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su ma dai duk na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada kacho kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodangi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini. Yau ma 10 ga watan Agusta shekarar 2018 zamu tattauna ne game da yadda ya kamata mu hada hannu wajen taimakon ƴan gudun hijira da a kullum suke ƙara samun damuwa kamar haka.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Alimadu.
To Alimadu daga ina sannan kuma menene labarin Alimadu da tawagarsa ko kuma jama'arsa?
Eh daga Fadaku na Kaduna.
Me ke tafa da kai a cikin shirin yau da gobe?
Yan guri hijira ne. Yau tsawon takara biyar ne muna cikin Fadaku muna zaune. Farko da tsuran sun zo kun ba mu abinci. To uku na biyu kuma ashe a biya hanga sun zo kun ba mu to. Kin shakara biyu uku nan a san shakara biyu kun mantara mu. Mun ba mu samu komai muna zaune muna shan hafala.
To bayan wannan somin tabin tattauna da muka ji da ɗaya daga cikin ƴan gudun hijira haka kuma za mu ji ta bakin wani shi ma dai da ya shafi harkar ta ba da taimako a ƴan gudun hijira din amma yanzu kar a manta muna tafa da amsoshin takardunku ko kuma tambayar da muka muku.
Bari mu fara da wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku cewa ta yaya ya kamata mu tare mu taimaki ƴan gudun hijira a duk inda suke musamman kasashen mu na Afrika ga yadda ku ansa mana.
Sakon farko ya fito ne daga Jambuto Malam Goni Kandilwa daga jihar Jamhuriyar Niger yace assalamu alaikum yau da gobe duk mutanen da yasa mukan duk mutumin da yasa mukansa a cikin ƴan gudun hijira ya kai abin tausayi dan Allah duk inda ƴan gudun hijira suke a taimaka musu.
Sai Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe hakika taimako abu ne mai kyau sai dai yanzu yayi karanci a tsakanin jama'a muna fatan jama'a za su taimaka wa junansu yau da gobe mu kwana lafiya.
Amin. Sai kuma Adamu Sabi Wangara yace yau da gobe barkanku da aiki hakika ƴan gudun hijira musamman a nahiyar mu ta Afrika abin a tausaya musu ne don haka ni a gani na taimakon kai da kai tabbas zai yi tasiri a wurin su.
Sai Dauda Garba Bin Afwan unguwar Jaji Fatoskum yace masu iya magana dai na cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka akan haka ne ma yau ma kamar kullum muna tare da ku kai tsaye ta radio domin jin wannan shiri amma idan ba dan karku ce nayi azarbabi ba to da zan iya cewa shirye-shiryenku sun daina daukuwa a wayoyi masu keypad yake sai
keypad oh masu keypad irin kamar wanda ake daddana ba a jikin
screen din ba
to wato irin yanda ake matsa a jishirin mu to mahukuntan gidan zasu ji kukan ku. To sai kuma sakon Zubairu Lawal Musa Fatuskun yace assalamu alaikum yau da gobe hakika taimakon kai da kai yana taka muhimmiyar rawa musamman a wannan irin yanayi na damuna.
To sai Dauda Idris dan Karai-karai yace yau da gobe hakika taimakon kai da kai yana da amfani matuƙa wajen inganta rayuwa ta yau da kullum.
Sai kuma Jibrin Umar Nabasa yace hakika taimakon kai da kai ba karamin abu bane a cikin al'umma musamman ma a yankin mu na arewa inda rashin sana'a da rashin aikin yi yake katutu a tsakanin mata maza da mata ko yace maza kuma kaga babu inda ya dace a samu taimako na kai da kai wanda ya wuce mene to ban gane Hausa da rubuta a nan ba amma dai abin da yake nufi kenan maganar taimakon kai da kai abu ne mai muhimmanci.
ya ce wai ku tashi lafiya Oga Kabara da ma waɗanda ban san wanda za a gabatar da shirin ba.
To a ƙarshe ga Safira ta ce ga munan muna.
To ina ansawa. Sai Umar Lawar dan Fulani ya ce duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake sa. Allah ya bamu ikon taimakawa ƴan uwanmu ƴan gudun hijira a duk inda suke.
Amin. Sai Edward Josiah Mallo Allah sana faɗa dai ya ce batun ƴan gudun hijira na zama babban abin tausayawa ne domin suna da bukatu daban-daban inda in ba a sami gudunmawa daga ƴan uwa da abokan arziki ba to don ba da abokan arziki masu ba da kai don tanadar da waɗansu ƙananan taimako ba don samar da sauƙin rayuwa ba to gwamnati ba za ta iya ba wato gwamnati ba za ta iya ita ɗaya ba ina sake kira ga masu hannu da shuni da su shiga harkar ba da agaji ga ƴan gudun hijira a nahiyar mu ta Afirka Allah ya kawo mana sauƙin ababen da ke sa mutane gudun hijira don tsira da rayukansu amin
to amin sai Comrade Mansur Baba Wura na faɗa yace salamu yau da gobe hakika taimakon kai da kai abu ne mai kyau Allah ya ba mu ikon taimaka mu junan mu
amin sai Saidu Sabo ya ce salam yau da gobe da mutanen nahiyar Afirka gaba ɗaya kenan da za su taimaka na taimakon kai da kai ga 'yan gudun hijirarmu da ba su galabaita ba ko kuma su jira sai gwamnati ta kawo musu ba wato inda an haɗa ana taimaka musu ba za ma su tsaya jiran gwamnati ba.
Sai Muhammad Sani Jangebe ya ce hakika taimakon kai da kai na da matukar muhimmanci ba ma ga 'yan gudun hijira ba kadai a har ma ga al'umma baki ɗaya saboda haka mu riƙe wannan tsari domin ci gaban al'ummarmu Kabara da tawagar ka a tashi lafiya.
To mun gode. Sai daga ƙarshe Kabiru Babandi Gumal ya ce salamu yau da gobe. Taimakon kai da kai ga 'yan gudun hijira zai karfafa gwiwar su kansu 'yan gudun hijira su fasancewa jama'a na tare da su ba game da halin da suke ciki kuma wannan zai rage dogaro da kungiyoyi na gwamnati da kasashen waje. To wato a hada dai a tare a fidda jaki daga damaki.
To mun gode. A ci gaba da turo mana da sakonni.
To Safina tuna tattauna da wani dan gudun hijira daga Putuskum mai suna Aleka Kamodu wanda kuma ya bayyana yadda yunwa ce yace take matakar musu illa. To ina fara da tambayar sai kamar haka. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Alimadu.
To Alimadu daga ina sannan kuma menene labarin Alimadu da tawagarsa ko kuma jama'arsa?
Daga Fadakku Local Government.
To ina jin ka. Me ke tafa da kai a cikin shirin yau da gobe?
Yan guri hijira ne. Wasu daga Baga, wasu daga Mate, wasu daga Gujiba, wasu daga Kalaf. To zo garin Fadakku. Yau tsawon shekara biyar ne muna cikin Fadakku muna zaune. Farko restaurant sun zo kun ba mu abinci. To uku na biyu kuma ashe a jiran ga sun zo su ba mu to a cikin shekara biyu uku nan a cikin shekara biyu sun mantara mu mun ba mu samu komai muna zaune muna shan hasala mutanen namu yawanci suna ta mutuwa mun je jiran sarki bar sarki bai mana komai ba mun je jiran lakar gama lakar bai mana komai ba hal mun je jama'a sun ce sai samu uku wajen nema ba su mana komai ba sai daga baya sai nema na sajiyar gama sun zo sun ba mu abinci sau biyu da su ma sau biyu ba mu bayan sau biyu da suka ba mu ba su kara mana kawai ba zuwa ta yi wata sha ɗaya da kati na biyana zuba ba mu samu kwanza muna zuwa ya ta muna jira su har mun koma wa jiran sarki sarki wuce masa sarki kai ma wani amma mutanen sama ta mutu ba shi abin ta abin nan ya fi sarki ta ita kyau ga muje lakar jamu muje lakar jamu ne su a kwanan nan lakar jamu muje mun gudana mai ta mutsa a matar jam sai alaka ta mun bai mana kai ba har yanzu to wannan abun ya daure mana sai yayi mutanen kowanne anguwa muna da gurbira irin su alkime irin su na buta da sauwa ga mutanen su ta mutuwa ba bangane abinci wallahi kwarabin mu gaskiya abinci ne wallahi
to da misali kamar misali irin kungiyoyin nan masu zaman kansu suna muku wani abu na taimako
eh to a da suna mai mana amma yanzu ko su ce ba sai mana yanzu ba sai mana komai wallahi
ko ba sa yi ko ku ne ba ku san yadda za ku cin musu ba ku gansu da zuwa suke yi su same ku ko ku kuke samun su
eh to a da su ne suna zuwa suna neman IGD amma yanzu gaskiya ba sa zuwa muna ga abin ne ko su kai mana suna wuce muna ga suna wuce a manyan motocin suna wuce mai dubu muna da amma sukan ba su sai a fita mutane mu suna can mutuwa bangare abincin ne.
Me sunan sansanin da kuke?
Sansanin ba mu ra sansani amma sai a gwamnati ya san da zaman mu gwamnati.
Kuna zaune a gidajen wasu ne ko ko a wani wuri kuka ware kuke zaune?
Eh muna zaune a gidaje kuma kowane anguwa muna da mutane mu kowane anguwa.
Oh kaman kun rarraba a cikin anguwanni. A wani gari kace?
Eh muna cikin Pataskum
local government karamar hukumar Pataskum. To misali yanzu aikin nan na maganan yan gudun hijira ko kuma taimakawa yan gudun hijira abu ne da ya kamata a ce al'umma gaba ɗaya suna yi ba gwamnati kadai ba maganan a ce kungiya mai zaman kanta ba. Shin kuna samun tallafin mutanen gari wanda suke kewaye da ku misali akan taimaka muku?
A ba sa ba mu komai mun sama korafin federal government ne kawai state government domin su haƙƙi ne taimaka mana. A ce irisi United Nations Red Cross ashe a jiya hanga da wani kobo su bawon ba an ruwa mu da su da su kan hajin wajen a sai jirage jamman wannan da shi jamman haƙƙin ya kan kula da mu kan mu kuma mu wali.
To yaya maganan iyalanku maganan karatun ƴaƴa da ya kuke da wannan me ake ciki a wannan?
Matan karatun nan ba magana ba kawai mu bangare ne wannan abinci ne kawai don magana ta su yaran mu da ba ɗaya sun kore su ba sa makaranta ba ko mun yanzu
ba sa zuwa
ba sa ko basta zuwa haka kusa basta zuwa don sani ya zuwa in an duba ni dan yan IDP ne fatar su a IDP ne ko yan gini biya ne za su kore su ko wani talibi an kawo ni su kaya na wannan gini ke wannan yara su ke ba mutanen gari ko ta ba yan gini su biya da saboda haka yara mu yanzu haka suna cikin gida.
To misali a cikin irin wayannan da kuke zaman gudun hijiran nan a Pataskum misali daga garuruwan da kuka fito akwai kuna kallon kaman misali tunanin da ake cewa wasu sukan koma garuruwan su kun yi tunanin koma inda kuka fito dan kila gari ana ga kaman kila an dan samu lafiya ko ku har yanzu wurin a rikice yake?
To kamar mu misali kamar ni zan ba misali a kaina kamar ni dan Dambuwa local government ne kuma dan Ajigin ne. A jikin nan ba dama ko soja ya je ko farikura ya je ba dama mu koma wannan wurin da ya harin ba da shi a kwanan nan mutane mun na boro sun koma to harin sun kara dawowa sai wajen ba ke harin
har yanzu
harin wajen bai kyau ba
dan a kwanan to misali ba bisa inda labarai suke fita cewa sojoji suna kokari suna cin karfin wuraren nan zaka ga cewa wasu ma har suna koma garuruwan su ku kuna nufin ba sojoji a wurin da suke wani abu?
To har akwai sojoji wani su kuma ba sojoji wani ko wani kawai namu nan kuma sojoji wajen a kafata
a kauyakun da kuke
saboda cikin sojoji suna cikin damuwa amma kauyakun kan ba sojoji a kuɗi a jirgin.
To su kuna fuskantar
barazana.
To yanzu misali wani kira ne da kai na san ana kun dade kuna neman ku magana da shirin yau da gobe na murya Amurka din nan. To yanzu da ka samu damar mu yi magana din wacce irin ko kuma wani irin kira za ka yi wa mahukunta da kungiyoyi masu zaman kansu da ma al'ummar gari domin ganin cewa an fidda ku daga cikin halin da kuke ciki?
Mu korafin mu a sai ma sama na bangare abinci kawai mun sa abinci shi ne kawai
abinci
da ke damu mutanen abinci kawai.
Za ka iya misalta min wani irin wahala ce rashin abincin ya jefa ku a ciki takamaimai?
Gaskiya abincin nan saurakar mu sun fata ne kawai ba mu za kawai wallahi sallai dan me yasa mutane mun da na sani a aiki ne duk mazauni Pataskum ko a area nan ba wani bai san aiki ne ba wannan mutanen mu ya kai shaji a fasu ariki ne ya su kurfu bangaren abinci
suka rasu
akwai wanda ba shi da lafiya yanzu aka frankly suna kwanciya gida rashin lafiya to saboda haka ni ya siyasa muna neman gwamnati tallafi ke muna taimakon bangaren abinci na mutanen mu kan cikin wannan abu ya muna shan wahala wallahi sallah.
To yanzu misali kiran nan da kai sai gwamnati ta ji wannan shirin sai aka ce wa'ancan mutanen ba mu san da su ba Allah sarki mu je a taimaka musu ina za a nufa za a je a ganku a taimake ku?
To gaskiya muna da kungiya muna kungiya a IDP sai mu ya tunda zaman mu kuma sara suna da sun
a Pataskum din
da sun tunda zaman mu.
Me sunan kungiyar ku? Kun ba ta suna ne kungiyar ku? IDP organization a Pataskum kenan. To kai me mukamin ka kungiyar?
Eto ni sakatare ne bangaren
nan. Eh, kai ne sakataren kungiya. Kenan haka je ko ma ba gwamnati ba misali kila wani mai hali ko mutanen gari sun taru su tunanin cewa bari su taimaka muku da kayan abinci ko makamancin haka. Idan suka zo suka nemi sarki a Patuskum suka ce suna neman kungiyar IDP din nan, wato za a kawo su wurin ku kenan.
In za su samu kuma a gidan sarkin makwai sabidan da muka ya kai ta hukumu da sabidan sarkin ya suna zama.
Tunda sarki shine uban al'umma misali, akwai wani taimako ko kuma wani agaji da sarkin yakan nema muku, yana ya muku wani kokari ta bangaren masarautarsa misali?
Wallahi ke mun sai sau da yawa yake abun shi ya fi karfin sa.
Oh, ya fi karfin sa.
Yake sai kama da sabon.
Eh.
Kama da mun sha zuwa bai mana komai ba.
Shugaban garban hukumar.
Saboda haka mun dai haka. Lalaka zaman kawai haka.
Eh.
Kuma bai mana
kawai ba. To daga ƙarshe me zaka ce?
Kuka gaskiya sai maka mana kai abinci kawai shi da mu ba mu nema kudi su ba mu nema
abinci ne a kawo muku kan abinci a taimaka.
Abinci kawai ina kawo abinci kawai alhamdulillah.
To mun gode sosai Malam Kakamodu, in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba da bibiyar ku, kun fita a wannan matsala ko kuna cikin ta za mu ci gaba da bibiyar ku insha Allah. Mun gode, Allah kuma ya taimaka ya fidda ku daga cikin wannan hali. Mun gode kwarai.
So Allah ya sauka.
Amin amin.
To daga nan kuma wakilin mu Hassan Maina kaina ya tattauna ta waya tsakanin sa da wani shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke taimaka mu ƴan gudun hijira.
Da farko sunana Ahmad Bimba, kuma kungiyar da muke tallafawa irin waɗannan ƴan gudun hijira sunanta Sabin Benidi ko kuma SPN.
Na'am, wato kungiya ce ta tallafa masu mabukata.
Eh, kwarai da gaske.
So misali kamar waɗanda a nan Patuskum da ke cikin jihar Yobe, kuna da waɗanda suke gudun hijira ne dangane da rikicin Boko Haram ɗin nan?
Eh, akwai su. Kamar a baya akwai sama da kusan mutum 10,000 ɗan gudun hijira kamar shekara 2-3 haka a baya. So daga baya gwamnati kuma ta ɗan rage su ta mai da wasu garuruwansu, amma dai gaskiyar magana har yanzu akwai irinsu.
Na'am. To sun yi ƙorafin cewar suna cikin halin ne su dangane da yunwa da sauran buƙatu haka na rayuwa. Amma na san wata kila ku kuna ɗan iya bakin ƙoƙarin ku haka, amma dai wata kila bai isa ba. Sai ya kake jin cewar za a shigo don a tallafa waɗannan mutanen?
Dai so gaskiya waɗannan mutane suna neman taimako sosai. Sannan kamar irin ƙungiyoyinmu ba ƙungiyoyi ne da suke da ƙarfi can da za a ce taimakon da muke ba su ya wadatar ba. Sannan gwamnati kuma tana yin bakin ƙoƙarinta, amma kuma duk da haka akwai buƙatar a ƙara himma. To gaskiya babu wasu kuma manya-manyan kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu irin waɗanda za a ce na duniya wanda aka ce sun shigo cikin harka, gaskiya babu irin waɗannan. So shi ne abin da yake
faruwa. Kamar su waɗannan manyan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun fi taimakon waɗanda suka taru a guri guda suke abin da ake cewa camp. Muna fahimtar kamar su ƴan gudun hijira da suke nan gari na Patuskum nan kamar ba a wuri guda suke ba.
Ba a wuri guda suke ba gaskiya ba mu. Kamar yanzu ma mu a ƙungiyarmu mu ne muka yi creating centers namu na ƙungiyarmu, muka san da wannan centers din da waɗannan mutanen. To amma ba wai abu bane wanda gwamnati ta ajiye camp a wajen da za a ce an san akwai IDP camps.
Kamar ƙungiyarku misali, a ina kuke samun kuɗaɗen da kuke amfani da su wurin taimaka musu?
Eh, wannan mu ne muke nema da kanmu ta hannun jama'a masu neman lada, to su ne suke dan bada gudunmawa.
To yanzu misali kana ganin cewar duba da cewar su ƴan gudun hijiran da suke na Patuskum ba wasu da suke ba ne? Misali gwamnati me ya kamata ta yi domin ta ga cewar ta ci musu gaba ɗayan su?
Gwamnati za ta iya ci musu ta hanyar domin akwai rekodin su. Za ta samu mai anguwa ya san da su, za ka samu kuma lamba ko lawani ya san da su, ta ga to sifofi gana da sauki. Sai dai kawai a ce gwamnati ta shirya plan din ne za ta yi a kai wajen tallafa musu ta hanyar abinci ko kuma ilmantar da ƴaƴansu.
Yau shi ne ko. To zan sanar da ƴan gudun hijira da suke Yobe. Su ƴan asalin jihar Yobe ne ko kuma ƴan asalin jihar Borno ne, makauciyar ku ta Yobe?
sai mafi yawa ƴan jihar Yobe ne, amma akwai ƴan jihar Borno ma a ciki.
To yanzu misali wani kira za ka yi ma ƙungiyoyin da suke ba da tallafi na ƙasa da ƙasa kuma matakin tarayya musamman don ganin cewar an wawace su an taimaka musu?
Eto babban kira da zan yi a nan shi ne na farko dai a san cewa waɗannan mutane fa suna ba wai ba ka nan ba, suna nan kuma idan an nemi su za a same su, sannan kuma suna cikin a halin neman taimako. Domin babu wanda za a ce yana rayuwa ba shi da ainihin hanyar samun yadda ne kuma a ce yana tsayuwa ne da saboda haka suna cikin rayuwa na kunci. To shi ne kiran da zan yi a ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa su san cewa waɗannan mutane suna nan kuma suna neman taimako na gaggawa.
Idan ka ce misali suna cikin kunci misali,
yaya yiwuwar matsalar take? To, yiwuwar matsalar shi ne na farko mutum ba shi da hanyar da zai samu cin yau gare na gobe, za ka samu da yawa daga cikin har yawon bara suna yi, to kaga irin halin da suka shiga ciki.
A cikinsu misali akwai mata da ƙananan yara?
Akwai sosai ma, su ma suka fi yawa.
Kuma suna zuwa karatu musamman na zamani ko na addini, misali akwai makarantun da aka samu su haka?
Eto akwai wani program da aka yi na amma yanzu program ɗin kusan an riga an gama shi. Wannan program ɗin wasu ne suka zo suka yi shi aka sassaka wasu a makaranta da sauransu. To kaga wannan program ɗin kuma ya ƙare yanzu ma shekara guda da ya kai. To kaga da idan ana ɗaukan nauyinsu ta wannan hanyar, to kaga yanzu wannan hanya kuma ya riga ta dafe, saboda haka sai dai a sake mishi nani.
Duba da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato NEMA, shi ma ɗan asalin jihar Yobe ne, ba mu sani ba ko wannan hukuma ta kawo musu wani tallafi kama da lokacin da suka zo zuwa wannan lokacin?
Eh to ka san irin wannan tallafin yana zuwa jifa-jifa ne, ba wani tallafi ne da za a ce yana zuwa ba tare da wucewa ba, to abu ne da yake zuwa jifa-jifa.
To a ƙarshe musamman wane fata kake da shi dangane da makon waɗannan mutanen da suke matukar neman bukatar tallafi?
Da fatan da nake da shi a kai na farko dai muna da fatan kyakkyawan fata cewa a gwamnatin tarayya da na jiha za su ji wannan kuka na waɗannan mutane su shigo cikin al'amarin da wuri. Sannan na biyu muna da fatan cewa suna ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za su ji wannan, sannan su ma su wawaci wannan al'amarin. Kuma aiki da ƙananan ƙungiyoyi irin na sa kai yana da muhimmanci sosai a cikin wannan al'amarin.
To Alhaji Ahmad Gimba, godiya muke kwarai da gaske.
Ni ma na gode sosai.
To kin dai ji tattaunawar shi ma Hassan Maina kaina da shi Ahmed Gimba bayan an tattauna da shi modulin can. To kamar misali kin ga san kai kuka wurin sarakuna da sauransu, to ina ga ya kamata sarakuna su yi shela mutanen gari su taimaka, ko kuma su je su ga shugabanni a madadin su, nan za su
saboda su za su mafi jin maganar su ai akan ta mutanen gari, za su fi jin abin da sarakuna suka ce, tun shine amfanin su ai
sosai. To lambar mu da za a kira mu akan waya a tofa albarkacin baki shine alamar tara 1-202-205-6-5-5 bar mu dan shakata.
Majaujawa sai cilla sasari kuma daurewa, tarnaki mai zaregewa, takunkumi mai shaƙewa, tarko mai kamawa, turaku kuna da horewa, sarkar kicin gangan kasar uwa da ubanawa, tarnaki hana miƙewa, sasari hana ruhugawa, garkani wandan karfe masaka waya, zaunawa zaunawa hutawa masaka waya hutawa, tarnaki hana miƙewa, sasari hana ruhugawa, garkani wandan karfe a saka waya zaunawa. Ubangiji masanin gaibu da baɗi ne.
To assalamu alaikum, wa muke magana da shi daga Niger?
Malam Sale ne daga Niger.
To muna jin ka Malam Sale.
Ajiya na kira kun gaishe ku ne da aiki, Allah ya saka muku da alheri.
To amin.
Amma dan Allah kafin ka tafi ka ce wani abu, ya za a taimaki yan gudun hijira a rayuwa gaba daya?
sau shugabanni dai su yi kokari su ji tsoron Allah su taimakawa ƴan gudun hijira inda Allah ya taimake su yi kokari su taimaka musu
to mu fa jama'an gari
haka jama'an gari duka muna nema shugabanni su taimaka mana tsakani da Allah
to mun gode malam
mun gode kwarai da gaisuwa amin mun gode
Allah to ga wani alai assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to da wa muke magana
kai sai kana magana Ibrahim mai azurfa na inawa ina kiran ku daga garin Damaturu
to barka da warhaka to barka da kira daga Damaturu jihar Yobe kenan to kaji muna magana akan magana ƴan gudun hijira da yanda ya kamata a yi aiki tare a taimake su ya yi min shawararka
to wato gaskiya babu shakka ɗan gudun hijira shine mutumin da ya kamata a ce an taimakawa saboda idan ka duba musamman mu mutanen arewa maso gabas amma gaskiya mu a nan garin Damaturu musamman jihar Yobe a nan garin Damaturu gaskiya ba mu da wani kam na ƴan gudun hijira saboda duka sun koma garuruwan su amma na ji kuka tauna da amma na kuka tauna da wani dan gudun hijira wanda yake garin Tasco
eh Madu ba Madu kaka Ali
yauwa a gaskiya kamar yadda ya faɗa dan gaskiya sai bukatan kalubale saboda idan ka duba an raba su da gidajen su kuma idan ka duba akwai yara ƙara da mata wanda kuma ba sa cikin makaranta to ya kamata a ce gwamnati ta dube su da idan rahama ta kike su wani program wanda zai kasance suna ɗan koyon sana'o'i da sauransu yaran su kuma ya kasance suna cikin makaranta
zai taimaka gaskiya ne to mun gode sosai Ibrahim to ga wannan alai na ga kofin tuwo ne ko ina ne
to dan garin mu ne assalamu alaikum wa muke magana da shi daga Katsina
Hajiya Safina da Usman barkan ku da wannan rana ta juma
yauwa barka ka dai
suna na Usman Manika ne Rorot Funtuwa
to yau mun ji muryar Usman Manika
eh shine ai
ai ina shigowa Safina
to muna jin ka
yauwa
to abinda zan ce albarkar wannan rana ta juma muna fatan dukkanin inda wani dan gudun hijira yake a fadin duniya ubangiji Allah shi kai mishi dauki
amin
kuma ina kira ga dukkanin al'umman mu gaskiya ya kamata mu san abinda zamu rika yi na taimakon kan junan mu ganin yanzu in aka ce yaudara ce mutane
ayya ina ga lan shi aka ce
kafin
yawa to yana nan eh kace
in yaudara ce mutane sun yi ba da karfi akan a ce abinda za a hada a taimaki ɗan uwa da ke cikin wahala ya kamata gaskiya duniya ta canza komai ba komai gwamnati ke iya yi ba ya kamata mu rinka yin abubuwan da za su kara hada kanmu da taimaka ma junanmu domin kowa ya samu rayuwa ingantacca to da fatan Allah duk ka kawo musu dauki duk inda ɗan gudun hijira yake
to amin musu malika ga wani na
assalamu alaikum
eh ana alaikum salam Safina da Usman Kafara fata alkhairi gare ku
to muna ansawa mun gode
eh wake magana shugaba Iliya ne kan cikin shayi bakin kasuwa da kun da za ka rayu Nigeria
to shugaba Iliya muna jin ka
eh hakika ɗan gudun hijira kan wajibi ne ya kamata mu ba mu taimaka musu ganin yadda ake ganin ana walalu da su ya kamata mu ma mu san koda abinda Allah hore maka naira 100 ne 200 ne to ga kai ya kamata a taimaka musu
eh to mun gode
koda ba ka kamata a gina wata gidauniya wanda ya kamata a halaka kudi ga yiwa a raka taimaka musu
gaskiya to mun gode
muna addu'a Allah mun yake sai musu yake kuma
to mun gode mun gode
eh fata alkhairi gare ku Allah sa kai lafiya
amin
wato kin ga da yi magana gidauniya sai naga anan irin kasashen da aka ci gaba din nan ya kamata mu koyi wani abu zake ga su kamar yanzu ɗan gudun hijirar da suke da kungiyo sai su samu su dan bude irin dan shafin internet din nan wanda zaki ga akwai inda ake kirkira wurin donation
irin ba da gudunmawa
wani go me fund ne sai Facebook yawa irin wannan sai kiga kafin ki farga sai kiga mai kwabo da 100 naira 1 naira 2 naira 5
naira dala 1 dala 2 sai ga dan da na an tara makudan kudi
to ina ga in muka ari irin wannan ko kungiyoyin mu na sa kai suka ari irin wannan za su tara abin da ya kamata ga taimakawa mutane musamman inda ake ta karuwa maganan gudun hijiran nan sai mu ci Allah ubangiji kuma ya takaita naji kamar da muke magana na maganan zamfara din nan eh wanda kila mako mai zuwa zamu sa ai mana wani abu akai musamman
shi ke cikin su ma yanzu da gudun hijira
sosai sosai kuwa Allah ubangiji ya takaita mana
amin amin
eh yanzu kan dole mu tattara raina mu ya namu muku fatan yin hutun karshen mako lafiya
Safinatu Sudangi
Usman Ahmad Kamara kuma ke cewa mu zama lafiya a madadin Daniel Brown da ba da umarnin shirin da engineer mu yau Mr. Joe ni din nake cewa mu zama lafiya
kama zuwa daga yancin kai zuwa a yau ban kore ba
janaki anani kewa
na batun ilimi na mu halan su dai ba mu kosawa
sasani halalu gawa
da tattalin arzur kan mu zuwa a yau ba mu kama ba
tarnaki halani kewa
bare akai ga ginin burane har yanzu ba mu ci kauye ba
sasani halalu gawa
a shekara 50 baya a magani ba mu samar ba
tarnaki halani kewa
a shekaru 50 hayo ko keke na fimu ba mu yi ba
sasani halalu gawa
inda sai bata zauna ba
sasani halalu gawa.